الحديث السادس عن ابي عبد الله ان عمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه او ترواي يوشك ان يقع فيه الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب رواه البخاري ومسلم حديث نسيد عن كركوس نيدغ ابو عبد الله wannan alkuniyar shi kenan a ce masa Abu Abdullahi sunansa An-Nu'man ibn Bashir sahabi ne mai falala cikin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji annabi tsira da mintin Allah tabbata gare shi ya kulu yana cewa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun innal halala bayyinun lalle halal a bayyane yake wa innal haram bayyinun kuma lalle haram a bayyane yake ma'anar wannan magana halal a bayyane yake a cikin alqur'ani da hadisi tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam haka kuma haramun a bayyane yake a cikin qur'ani da kuma hadisi tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa bainahuma umurun mustabihat amma a tsakanin halal da haram akwai umurun waɗansu al'amura mustabihat kana da dama kai fassara guda biyu dukkansu ma'ana tana komawa ɗaya ko kace mustabihat masu kama da juna ko kace mustabihat masu rikitarwa karshe dai ma'anan tana zama ɗaya me yasa ake kiran su umurun mustabihat al'amura masu rikitarwa ko masu kama da juna ma'ana su ba su da siffa ta halal tsantsa ballantana mu sa su a layin halal ba su da siffa ta haram tsantsa ballantana mu sa su a layin haramun akwai waɗansu daga cikin siffofinsu sun yi kama da halal ta wani ɓangaren kuma sun yi kama da haram da haka sai suka zanto masu kama da juna ko kuma sai suka zanto masu rikitarwa ta yadda baka san a ajin da zaka ajiye su ba daga cikin ajujuwa guda biyu ina fatan kun fahimta yanzu wannan na nuna mana shari'ar musulunci wato bata gajiya ba wajen bayyana halal da kuma bayyana haramun amma akwai al'amurra masu rikitarwa ko masu kama da juna wannan al'amurra masu rikitarwa la ya'lamuhunna katsirun minan nas da yawan mutane ba su san su ba ba su san hukuncin su ba ba su san a ina za su ajiye su ba shin za su ajiye su cikin haramun ne ko za su ajiye su cikin halal faɗin sa cewa da yawa daga cikin mutane ba su san su ba wannan yana nuna ko waɗansu kaɗan cikin mutane sun san su wannan kaɗan ɗin su ne al-ulama'ur rasikhuna fil ilmi malamai tabbatattu cikin ilimi su ba su da rikici akan wannan da sun ga abin za su gane cewa a ina ya dace shiga cikin ajin haram zai shiga ko cikin ajin halal zai shiga amma da yawa daga cikin mutane za su rikitar da su su kasa gane wani aji ya kamata su ba su to a nan gurin abinda malamai suke cewa shi ne akwai ababai da dama wanda asalin su dama ana daukan su a halacci baka da daman ka cire su daga haramci sai da nasci akwai kuma ababan da ake daukan su a matsayin haramci baka da daman ka cire su daga haramci ka kai su halacci sai da nasci kamar misali dukkan wani dangin abinci ko abin sha wanda zai karbi sunan at-tayyib at-tayyib kuma wanda bincike ya nuna baya cutar da tunani baya cutar da lafiyar jiki abinci ne abin sha ne matukar baya cutar da lafiyar jiki baya cutar da hankalin dan adam ya gurɓata masa tunani to wannan abin halal ne ka san shi baka san shi ba akwai shi a garin ku babu shi a garin ku ka taba ganin shi baka taba ganin shi ba ya zama halal anan guri idan ka bada fatawa kan halalcin sa ba abin ka bashin dalili duk wanda bai ka bashin dalili bai san abin da yake ba sai dai in wani ya zo yayi da'awar haramci kan abin da yake yana cikin abayi ba, to wanda ya da'awar haramci shine za ce ina dalilinka. Ina fatan kuna fahimtar ke. Saboda haka asali dangane da abinci ko abin sha matukar ya zama baya cutar da jiki ko hankali, to ya zama tayyib, tayyib kuma halal ne. Uhilla lakum at-tayyibat, an haramta muku dukkan dangin at-tayyibat, ba sai an ce da mangoro da gyada da kanya da dinya da lemo da ayaba da apple, ba za ka samu ayan da ta zana maka waɗannan ƴaƴan itacen ba a cikin Qur'ani ta ce wai ka ci su an halatta ma. Amma za su shiga gargashin me at-tayyibat, at-tayyibat kuma halal ne gaba ɗaya gare mu. To duk wanda ya da'awar haramci sai a bi shi bashin me dalili, a ce me dalilin ka da yake nuna haramci. Asali kuma cikin dukkan wani abinci ko abin sha wanda zai cutar da hankali ko zai cutar da lakar jiki, asali yana shiga cikin babin haramun ne. Idan ka bada fatawa da haramcinsa, ba ka neman dalili da zai karfafa maka fatawarka. Duk wanda ya ɗauko wani abu cikin abin da ke cutar da hankali ko jiki ya ce halal ne, to shi ne sahibu da'awa, wato ya yi da'awa kenan na halalci. Sai a ce to ina dalilinka. Mu dai shari'a ta ba mu asali guda ɗaya, duk abin da baya cutarwa jiki ko abin nan halal ne, duk abin da yake na ci ko na sha wanda yake cutarwa haramun ne. Shi ne asali ka tokan da shari'a ta ba mu, wanda yake a cikin At-Taura, wanda yake cikin Linjila, wanda yake cikin Al-Qur'ani mai girma. Siffar Annabi kenan cikin At-Taura da Linjila da Al-Qur'ani, yuhillu lakum at-tayyibat, yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith. Ya zo ne don ya halatta mutane mai at-tayyibat, don ya haramta musu mai al-khaba'ith. Al-khaba'ith ba mu masu cutarwa. Idan kuma ka zo ta fuskar bukatan dan adam game da mace, to wannan al-aslu fil mankuhat at-tahrim wala yusaru ila at-tahlil illa bi dalil. Asali shine dangane da kusantar mace haramun qata'an, ba ka da daman ka dauke wannan haramcin ka shigar da shi a babin halalci sai in ka samu dalili da ya halatta maka haka. Shine kamar dalili ayoyin da suka ce ayi aure idan an yi shi ta hanyar da shari'a take, ayoyin da suka ce a iyar karku yangi in aure ku yangi din nan ta hanyar da shari'a ta ce, to wannan shine dalilin ka na ciro wancan bangare daga haramci zuwa ga me halal. To shine ma'anar innal halala bayyinun wa innal harama bayyin, domin asali a cikin da'awar mai cutarwa haramun ne, shikenan. Asali cikin da'awar da baya cutarwa dangin ci ko dangin sha wanda baya cutar da jiki ko hankali, wannan halal ne. Duk wanda ya da'awar haramci to shi ake bin bakin dalili. Amma bainahuma umurun mustabihat, to wannan al'amura ya suka zanto mustabihat. To shine malamai suka maganganu a kai, waɗansu suka ce kamar a samu wani abu wanda nassi guda biyu sun zo a kansa, ɗaya nassin na nuna halaccinsa, ɗaya nassin na nuna haramcinsa, kuma mun kafa tantance wani nassi ne ya riga wani zuwa, ballantana mu ce nassin farko ya na ƙarshe ya shafe na farko, a samu annasu kulmansu. Mu dai ba mu sani ba, wani nassin ya zo ce kaza halal ne, wani nassin ya zo ce kaza haramun ne. Mu ko ba mu da masaniya game da tarihi kan cewa wani nassi ne ya fara zuwa kafin dan uwansa, inda mun san lalle ga nassin da ya zo na ƙarshe to ya shafe wancan na farkon kenan, to ba mu san wannan ba. Yanzu wannan sai zanto yana cikin umurun mustabihat, ba mu iya ba shi fatawa guda ɗaya. In mun ce halal ne ga wani nassin sai ya ce haramun ne, in mun ce haramun ne ga wani nassin sai ya ce halal ne. Sai zanto wannan yana cikin umurun mustajihad, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Amma idan ka ji an rasikuna fil ilmi sai sai ayya, wancan nafsin na farko da ya bada halalci nafsi ne na Makka, wannan wanda ya bada haramci nafsi ne na Madina, na Madina ya zaɓe na Makka, ya zama annasul mansu, da haka ya zama haram. To kaga wannan killa minan nas ya'rifuna zalika. To shine suka ce umurun mustajihad a kaman nafsi guda biyu akan haka. Wadanda suka ce umurun mustajihad shine abu al-mustajaddat, wani sabon abu da zai faru wanda bai taɓa faruwa ba lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama. A yanzu kuma sai muka kasa sanin ina zamu ajiye shi, yayi kama da halal yayi kama da haram, kuma mun kasa sanin ina zamu ajiye shi. To wannan shine al-mustajihad, yana bukatar malamai masu zurfin ilimi, masana game da nassoshin shari'a, masana game da abin da yake faruwa a duniyar yau, a zamanin yau. Haɗa nassoshin shari'a da sababbin abubuwan da ke faruwa don a san wane irin hukunci ya kamata a ba su. kagaza ne umurun mustabihat la ya'lamuhunna kathirun min al-nas yanzu da aka ce ga ruwa garai wanda babu komai a cikin sa ba abin da ya canja daga cikin sa kaga wannan ruwa kata'an zaka bada fatawa kan halaccin wanka da shi zaka bada fatawa kan halaccin alwala da shi zaka bada fatawa kan halaccin cansa saboda wannan halal ne kata sai aka ce kuma ga ruwa najasa ta shiga ciki ta gurɓata shi ta yadda har launinsa ko ɗanɗanonsa ko me ya canja shi kuma zaka bada fatawa kan me haramci ba da na a yanka da shi ko alwala kaga nan alhalal bayyin nan alharam bayyin to amma sai ga wani ruwa mai yawa najasa kaɗan ta shiga ciki ba ta yi tasirin da za ta gurɓata shi ba ko kuma ta gurɓata wani siffa daga cikin siffofinsa ba ta gurɓata wata siffa daga ciki ba ko dai wani abu makamancin haka to wannan ya zama cikin mai al'umurul mustabihat sai malamai manya da suka kai abin nan shine za su iya tantance cewa eh to wannan zai shiga bangare kaza ne saboda dalili kaza saboda dalili kaza saboda dalili kaza ko kuma zai shiga bangare kaza ne saboda dalili kaza ko saboda dalili kaza ina fatan kun fahimta to umurul mustabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas annabi da zai ce kamar ni takashubuhat dukkan wanda ya nisanci ashubuhat ababan da suke da shubha ko rikitarwa ko suke da kama da juna ko suke da sifa na halacci da kuma wani bangare sai suka na haramci wanda duk ya nisance su faqad istabra alidinihi wa irdihi hakika ya nemi kubutar da addinin sa ya nemi kubutar da mutuncin sa yani mu kubutar da addinin sa yani mu kubutar da mutuncin sa matukar ya nisanci ashubuhat kenan kai musulmi yayin da duk ga wani abu wanda baka iya tantance halacci ko haramci ya rikitar da kai tsira da addinin ka tsira da mutuncin ka shine me ka guji da wannan abin yayin da abu ya rikitar sai ka guje shi gaba ɗaya dan ka kubuta da addinin ka har malamai suna buga misali suka ce kai ne misali bari mu buga da misalin da zai dace da zamanin mu kafin mu kawo wanda malamai suke kawowa kai ne kake da wani samfuri na takalmi sai ka zo ka shiga masallaci da ka fito sai ka nemi takalmin ka karasa can sai ka hange wani takalmi inda ba nan ka ajiye naka ba da nisa da inda ka ajiye naka amma da ka je sai ga su kamfani ɗaya ƙira ɗaya ƙila har sabunta iri ɗaya da naka sai dai inda matambayi zai tambaye ka shin kana da tabbas ɗin wannan takalmin ka ne za ka iya rantsuwa kan takalmin ka za ka sai eh to irin su ɗaya da nawa amma ba zan iya baka tabbas ya nawa ne ba za ka ɗauka ko ba za ka ɗauka ba an ɗauke naka ne za ka ɗauka wannan ba zai shiga cikin mustabihat ba sai shiga cikin mustabihat inda kana da tabbas ɗin naka ne ko kana da yaƙini bisa ga cewa mai wannan shi ya ɗauki naka in kana da yaƙinin wannan to dama dama kai ya ɗauka ka rike kafin ka je kai bincike ku zo ku canza takalmin ku amma baka da wannan yaƙinin baka da wannan tabbacin yanzu zato ne kake da shi za ka gina hukunci ne kan zato ba za ka gina hukunci kan zato ba na biyu shi ne suka ce kamar misali yara ne guda biyu ƴan tagwaye mata aka haife su gida ɗaya ɗaya daga cikin wannan yaran matan kun yi tarayya da ita wajen shan mama ma'ana mace ɗaya ta shayar da ku kai da ita kaga ya zama tabbas wannan ta zama mai gare ka haram da zaka aure ta ba saboda an shayar da ka sha nonon da ita ta sha bayan an riga an ta sha wannan mama da kai ka sha aka mayar da ita gidansu bayan an yaye ta ta girma tare da ƴar uwarta wanda ita kuma aka shayar da ita a wani gida na daban da suka girma sai ka ga ɗaya daga cikinsu kana so amma da aka zo bincike sai aka kasa gane wacce ce kuka sha nono tare da ita wacce ce ko ba ku sha tare da ita ba tun daga shi Hassana da Husaina ne gida ɗaya suka taso ɗaya dai tabbas kun sha mama tare da ita ɗaya kuma ba ku sha ba wanda aka samu tabbaci ba ku sha da ita ba ya halatta ka aure ta wanda aka samu tabbaci kun sha mama tare da ita bai halatta ba ka aure ta yanzu kuma ba ka da tabbas inda za ka tantance wannan me ya kamata ka yi ka bar su duka biyu ka je wani gidanka nema aure da wani domin ma al-mustabihat ke fa man ittaqa ash-shubuhati faqad istabra li dinihi wa irdihi wannan shine zai tabbatar da ka kubutar da addininka, ka kubutar da mutuncinka, baka fada cikin abin da Allah subhanahu wataala ya rubuta maka ba. Sai annabi ya ce wa man waqa'a fi shubuhat, wanda ya auka cikin ashubuhat, waqa'a fil haram, to lalle ya auka cikin haram. To da wannan ne malamai suke cewa duk abin da ya rikitar da kai ka kasa ka gane halalci ko haramci, nesantar sa shine addini, ka nesanci abin gaba ɗaya dan ka huta ma kanka. Dan idan ka auka cikin mai yiwa ka iya aukawa cikin haram ba tare da ka sani ba. Shine wa mawaka fi shubhat waqa fil haram. Sai ta karra'i yar'a haula al-hima, karra'i kamar makiyayi ne, yar'a haula al-hima da yake kiwo a jikin wato ainihin iyaka, a jikin shinge ko jikin iyaka. Yushiku an yarta a fihi, duk makiyayin da ya zo yana cin ciyawar da ke kan iyaka, idan dabbar nan ta cinye ciyawar da ke kan iyaka, ina za ta shiga? Za ta shiga cikin gona ne kai tsaye. To tun asali da ta je iyaka ta hana ka, duk abin da yake kusa da haram mafi kyau shi ne ka nisance shi, saboda kusantar shi zai iya aukar da kai cikin mai cikin haramin gaba ɗaya tsinda. Sai ce ala wa inna li kulli malikin hima, yace ala ku saurara, wa inna li kulli malikin hima, lalle kowane sarki yana da iyakar ikonsa, yana da iyakar kasarsa. Ala ku saurara ku ji, wa inna hima Allahi maharimuhu, iyakar da Ubangiji ya dora baya so a ketare ta shine ababen da ya haramta. Yadda kasan sarki ba zai yadda ka shigo cikin kasarsa ba, to haka Ubangiji ta'ala baya son ka ketara abin da ya haramta maka. Abinda duk ya haramta mafi kyau ka nisance shi, garin ma ka kusanci inda yake. Yanzu idan aka zo aka ce ga iyakar wata kasa, sai sojojin wata kasa suka zo kan iyaka suka jibge kayan makamansu, ba zai zama barazana ga wannan kasar? Zai zama barazana, amma sun shigo cikin kasar, ba su shigo ba, kan iyaka kai suka tsaya suka jibge makamansu, sai zama barazana ga wannan kasar da aka zo kan iyakar ta. To haka duk abin da Allah ya haramta na haram, in ka kusanci abin to kamar yana zama wato ainihin kana yi wa dokokin Allah barazana, za ka ketara su kenan. Mafi kyau ka nisance su. Ina fata an fahimta. Dukkan abin da yake shubha ana so mutum ya nisance shi, don saboda ya tabbatar da karan mutuncinsa, ya tabbatar da karan addininsa. Yadda ake bukatan kare addini, haka ake son kare mutunci. Shi yasa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana itikafi a masallaci, sai Safiya ta kawo masa ziyara, matarsa ke ba. Bayan ta dade suna hira da annabi, sai ta tashi cikin duhun dare za ta tafi. Sai annabi ya ce mu je in raka shi zuwa kofar masallaci, ya raka ta har wajen masallaci. Sai ga waɗansu mutane guda biyu daga nesa sun gane annabi ne, amma ba su san wannan wace ce yake tare da ita ba, sun dai ganshi da wata mace. Da su ga haka sai suka ja da baya za su tafi. Sai annabi ya ce ala rislikuma, ku tsaya a nan inda kuke. Suka tsaya, ya kama hannun matar suka je ce ni ne Muhammad Rasulullah, wannan kuma Safiya ce matata. Sai suka ce annabi Allah ne ya kawo haka, ai ba za mu ne zo gare ka, sai ce a'a, shedan na gudana cikin jikin dan adam, duk inda magudana duk inda jini ke zurga zurga shedan na shiga. Sai ni ji tsoron kare jefa muku wani sharri a cikin zuciyar ku. Kaga wannan shubha ce ta faru. Dan wani na iya zuwa ya ce ya ganshi da wancan, sai ma zai kare kansa ya nuna cewa matarsa ce. Haka kuma Anas bin Malik ba shi masallacin juma'a, ashe ya makara, bawan Allah bai sani ba, yana fitowa ya kusa zuwa masallaci, sai ya ga ana dawowa an gama sallah a masallaci. A matsayinsa kuma idan wadansu zai gaya shi kaga ma ko juma'a baya zuwa, sai ruga a guje samu wani lungu ya ɓuya. Menene hujjar sa? Kar ya tsaya inda za a ganshi wurin tuhuma, a ce gashi ma shi ake zuwa masallaci yanzu ya zo, kila baya son ya bi limamin ne, kila kaza ne, kila kaza ne, dan ya karewa kansa wannan tuhumar sai ya ɓuya, bai fito fili jama'a sun ganshi. Ala wa inna himallahi ma'arimuhu, ala wa inna fil jasadi mudgha, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku saurara, wa inna fil jasadi mudgha, lalle a cikin jiki akwai wata tsoka daya, idza salahat salaha al jasadu kulluhu, idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru gaba daya, wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu, idan kuma ta lalace dukkan jiki ya lalace gaba daya. Ala ku saurara ku ji, wa hiya al qalbu, wannan tsoka ɗaya ita ce zuciya, idan har ta gyaru dukkan jiki ya gyaru, idan ta lalace dukkan jiki ya lalace. Ba abin da ke sa a shiga aljanna sai gyaruwan zuciya, ba gyaruwan jiki ba. ba abin da ke sa kuma a shiga wuta sai lalacewar zuciya, ba lalacewar nan jiki ba. Ka rasa hannu, ka rasa kafa, ka rasa ido, ka zama summan bukumin, in dai zuciyar a raye take da imani, wannan ba abin da zai kawo maka ka zo jin shiga aljanna. Kuma ran tashin kiyama duk sai an mayar ma da gaban ka yanda suke lafiyayyu, ko gobe sai an tayar da kafarsa ta miƙe rayayyu saboda zuciyarsa ta rayu da imani, sai a gyara jikinsa gaba ɗaya. Amma ka samu lafiyar gabai gaba ɗaya, amma kana da dattin zuciya, shirka ta mamaye zuciyarka ta ko'ina, ta cika ga lafiyar gabai, wannan ba abin da zai hana mutum ya shiga wuta. Shi yasa Allah ce yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim, bi tawbi bi badanin salim, bi qalbin salim. Sai wanda ya zo da zuciya lafiyayya, warakakkiya, wankakkiyar zuciya, ta kar ba da tin shirka a ciki, ba da tin bid'a a ciki, ba girman kai, ba da hasada, ba ganin kyaci, wankakkiyar zuciya, illa man ata Allah bi qalbin salim. To gyaruwar zuciya ko ba abin da zai gyara ta sai abin da Allah ya saukar na wahayi, sai sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kullum kai kokarin raya zuciyarka da Alkur'ani mai girma, kai kokarin raya zuciyarka da sauraron hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan ɗaya daga cikin hadisai kenan da malamai ke cewa sulusul ilmi kamar da magabatar, suka ce hadisai guda uku akan su aka gina ilimi gaba daya. Hadisin innamal a'malu binniyat, hadisin man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad, da hadisin innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Inda za mu tsaya dogon sharhi akan su da maganganun malamai, dare guda ba zai ce mu ba. Amma sai dai mu shirka za mu wuce gwargwadon yadda za mu fahimci nassin, mu fahimci saƙon a dunkule wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke isar mana cikin wannan hadisi. Waɗansu malaman suka ce a'a, hadisai sukan kai guda hudu wanda akan su ake gina addini, sai su kawo hadisin wannan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, su kawo hadisin innamal a'malu binniyat, su kawo hadisin izhad fid dunya yuhibbaka Allah wa izhad ma fi aidin nas yuhibbaka an-nas, su kuma kawo hadisin min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, shine har wato ainihin abinnan al-mu'asiri al-andalusi yake cewa umdatu ad-dini indana kalimatun arba'un min kalami khairil bariya, ittaqi ash-shubuhat wazhad wa da'ma laysa ya'nika wa amalan nabiyya. Hadisi guda hudu, ittaqi ash-shubuhat, ba shine wannan hadisin ba, inna lalala bayna wa inna lalala bayna, inda ji wani ta ash-shubuhat wazhad, ina hadisin izhar fi dunya yuhibbaka Allah wa zahar ma fi aidin nas yuhibbaka an-nas wa da'ama laysa ya'nika min husni islam wa isharku huma la ya'nika wa amalan nabiyya, ina hadisin innamal a'malu binniyat. Wadansu kan hada wadannan guda hudun su ce su ne wato abin da ake gina addini a kansa. Kowace matsala ta addini za ta iya komawa kan daya daga cikin wadannan hadisai idan an jata.